mu a bangaren mu na kungiyar layoyi na kasa reshen jihar Kano me muke yi wajen kokarin dakile wannan abubuwan ta'adda da ake yi da kuma garkuwa da yara musamman yara. Kamar yadda ka sani kungiyar mu ba wai tana sabin ne ga members din mu kadai ba har ga al'umma tana yi. So mu a bangaren mu kamar yadda muke ta faɗa har kullun cewa akwai bukata a yi dokoki, misali akwai bukatar a yi wannan doka da take gaban majalisa musamman dokar child protection law din nan ko bill da yake a gaban majalisa ya kamata a yi gaggawar mai da ita doka. Sannan abu na biyu shine cewa idan aka yi mahimmancin dokar yana da fa'ida sosai saboda a yanzu da muke magana cewa dokar da take amfani a jahan nan cewa shi wannan laifi na garkuwa da yara ko garkuwa da mutane ba laifi ne wanda yake capital offense ba, saboda haka laifi ne wanda alkali an bashi dama zai iya yi wa mutum hukunci fiye da shekara, ya zartar da hukunci akan shi fiye da shekara 10. To amma kaga kamar jihohi irin su Katsina, jihohi irin su Kaduna, jihohi irin su Jigawa, kaga duk sun yi wa'annan dokokin kuma sun maida su laifuffuka muhimmai, sannan kuma za a iya yanke mutum hukuncin ɗaurin rai da rai. So akwai mahimmanci wannan dokar a yi ta saboda kare yara, sannan kuma bayan haka sannan akwai buƙatar a inganta ita shi kanshi penal code dinmu, saboda harkar kidnapping din nan da harkar wannan banditry din nan duk wannan dokar tamu za ta yi kokari ta ga yadda za a inganta shi da kuma tsaurara laifuffuka a kai. Sannan bayan wannan doka da muke fafutuka a ga cewa an yi ta, dole fa kamar yadda ka sani cewa iyaye su ma suna da rawar da za su taka. Wani sa'in akwai sakaci daga bangaren iyaye, zaka ga akwai rashin kula, sai ka ga wani sa'in karfe 6 na safe, karfe 7 na safe yaro ya fito wai ya tafi makaranta, ba wanda zai raka shi fa. Dan shekara 5 ko dan shekara 6 shi zai zo ya tsallaka titi da kanshi, ko kuma da magariba ka ga yarinya ya shekara 6 wai ta tafi makarantar dare a bayan layin su, kuma ba wanda zai raka su. So kaga wannan akwai sakaci daga bangaren iyaye. Sannan kullun kuma ana bukata a rinka fatakawa daga bangaren malamai, daga bangaren irin mu kungiyoyi. Sannan akwai kuma wani abu da nake so in ƙara janyo hankalin mu, cewa bayan abu na doka da kuma gudunmuwa da rawa da iyaye za su rinka takawa da kuma wayarwa da kai mutane kai ta fuskan malamanmu da kuma kungiyoyi. So har ila yau kuma akwai gudunmuwar da su kuma lauyoyin gwamnati su ma za su taka wajen gabatar da masu laifi, cewa kamar yadda suka dau alƙawari za su tsaya tsayin daka tsakanin su da Allah su kare su gabatar da mai laifi da kuma abubuwan duk da yake a gabansu na matsayin shaida ko wasu hujjoji, ba tare da wani fifiko ba ko wani rashin adalci. Su ma za su akwai rawa da za su taka na sauke wannan nauyi. Sannan haka zalika su ma kotuna su ma mun san su masu adalci ne, kuma muna fata za su yi wa duk case din da ya zo gabansu musamman irin na wannan case na Hanifa adalci, cewa kamar yadda ka sani shi alkali yana aiki bisa doran shari'a ne, bisa doran doka, cewa abubuwan da aka kawo gaban shi wanda lauyoyin masu gabatarwa da kuma lauyoyin masu kariya suka kawo based on wannan za su zauna su yi nazari su faɗi ra'ayinsu ko hukunci bisa tsarin doka. So duk su ma suna da rawa da za su taka. So wannan case din da kuma sauran makamantansu wanda ana ta bankaɗowa, so abu ne da mutane ɓangarori da yawa za su tsaya su ga yadda za a kawo ƙarshen wa'annan abubuwa. So ni ina gani wannan su ne abubuwan da muke buƙata, sannan mu a matsayin mu na kungiya zamu ci gaba da sa ido da bibiya mu ga har zuwa ƙarshen wannan case din da kuma sauran cases da ake yi wanda suke buƙatar jajircewa ta al'umma da kuma ta kungiyar mu. So wannan shine a matsayin mu na kungiya. Nagode.